sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan dare. Yau Juma'a 8 ga watan Mayu na shekarar 2020. Fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri, sauraron abokanan aikinmu daga nan birnin Washington DC, ke farin cikin kawo muku wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu, ku ji masana kiwon lafiya a Najeriya sun gargaɗi mutane akan sabon salon amfani da takunkumin rufe baki da hanci da wasu ke yi.
Babban kuskure ne a ce wannan ya saka kyalla rufe numfashi na hanci da baki, sannan wannan ma ya ɗauka ya sa domin zai kwashi cutar da wannan yake da ita.
Bayan nan muna tafi da rahoto na musamman daga arewa maso yammacin Najeriya kan halin da ake ciki dangane da cutar COVID-19. Sannan muna tafi da labaran wasanni da za mu kawo muku daga Kamaru. Daga bisani muna tafi da shirin tasirin azumin Ramadan. Amma kafin waɗannan duka, bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Masana sun yi kashedi cewa akwai yiwuwar samun karuwar kwadagun kananan yara a kasashen Afirka da ke noman koko da suka hada da kasar Ghana da Ivory Coast, a yayin da ake fuskantar kalubalen samun kudaden shiga da kiyaye dokoki sakamakon annobar coronavirus. Kungiyar kasa da kasa mai sa ido akan batun bautar da kananan yara a gonakin koko, International Cocoa Initiative ICI, ta taimaka wa manoman koko da kudade da ke kan hadarin fadawa cikin kwadagun yara. Kasashen Ghana da Afirka suke samar da kashi 60 cikin 100 na kokon duniya, amma dukkanin su sun dace suna shan fama da batutuwan bautar da kananan yara a gonakin koko. Hadaddiyar kungiyar kasuwanci ta Fair Trade Africa ta faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa ta samu labarin yiwuwar bautar da yara a Ivory Coast, lamarin da ya kai ta ga yin kashedi akan samun kwadagun yara a kasar Ivory Coast da makwabciyarta Ghana. Mataimakin shugaban kungiyar ICI a Ghana, kungiyar da ke sa ido akan bautar da yara a gonakin koko, Prince Jemfi, ya ce talauci na taka muhimmiyar rawa wurin ayyukan bautar da yara a gonakin koko. Jemfi ya amince da damuwar da hadaddiyar kungiyar Fair Trade Africa ta yi, inda yake cewa idan annobar ta ci gaba da dora dawainiya akan tattalin arzikin manoman da iyalansu, kana aka ci gaba da rufe makarantu a Ghana, hakan na nufin akwai yiwuwar yara za su bi iyayensu a gonakinsu na koko, kuma hakan zai jefa su cikin ayyukan hadari, inji Jemfi. Gwamnatin kasar Kamaru a wannan mako ta yi kira ga ɗaruruwan sarakunan gargajiya da suka arcewa rikicin 'yan aware a yankunansu su dawo gida, tare da yi musu alƙawarin sake gina musu fada da kasuwanni da makarantu da hanyoyi da 'yan aware suka lalata su. Sarakunan sun ki dawowa suna masu faɗin cewa har yau suna fuskantar barazanar yaƙi tsakanin sojojin gwamnati da 'yan tawayen na yankin harshen Ingilishi. Daben Chofo shi ne gwamnan arewa maso yammacin Kabaru mai amfani da harshen Ingilishi, ya faɗa a wani sako a babban birnin yankin Bamenda cewa galibin sarakunan sun ƙi dawowa fadarsu. Ya ce gwamnati ta yi alƙawarin kare lafiyarsu daga 'yan awarin a lokacin da suka dawo gida. A wannan makon, Prime Minister Kamaru Joseph Dio Ngute ya ce gwamnati ta tara $14 million cikin $150 million da take bukata domin sake gina makarantu 300 da asibitoci 115 da gadoji 40 da rijiyoyi da famfuna 400 da kuma gina hanyoyin karkara mai tsawon kilomita 600 da kasuwanni 45 da gina gidajen jama'a 17,000 da ya ce an lalata su ne a cikin yakin 'yan aware masu fafutukar ɓalle yankin masu amfani da harshen Ingilishin daga ɓangaren Faransan ƙasar mai rinjaye. A don haka, Ngute ya yi kira ga sarakunan gargajiya da suka arce daga yankin Faransa domin tsira da rayuwarsu su dawo ƙauyukansu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙara ƙaimi wurin kira ga tara kusan $7 billion domin daƙile ɓarnar da COVID-19 ta haddasa. Shugaban ayyukan agajin gaggawa na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa wa muryar Amurka cewa kwaskwarimar da aka yi wa tsarin yaƙi da cutar coronavirus zai auna ƙasashe sama da guda 9 da suka haɗa da Djibouti, Liberia, Mozambique, Pakistan, Philippines, Saliyo, Togo da kuma Zimbabwe. An tara $1 billion tun cikin watan Maris, kana Majalisar Ɗinkin Duniya tana kira ga ƙarin taimako domin agazawa ƙasashe matalauta masu fama da coronavirus. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce an gina tubali mai kyau, akwai buƙatar a ɗora akan aikin da aka yi. Shugaban ayyukan taimako na Majalisar Ɗinkin Duniya Mark Lowcock ya faɗa murya Amurka cewa tsarin na majalisar ɗinkin duniya ya bada muhimmanci ga kasashe 50 a nahiyar Afirka da gabas da tsakiya, har ma da kasashe masu yawan 'yan gudun hijira kamar Venezuela da Haiti da kuma Bangladesh. Wasu shugabannin ayyukan agaji sun yi kashedi cewa ana buƙatar aiki da kuɗi daga kasashe masu arziki da kuma ɗaiɗaikun mutane masu hannu da shuni domin tunkarin annobar da kuma yunwa da ake fuskanta a wasu ƙasashe. Daga ƙarshe, shugabannin tarayya da na jiha da na yankuna a ƙasar Australia sun dace a kan tsarin sassauta matakan hana zirga-zirga domin daƙile COVID-19 kana a maido da harkokin kasuwanci kafin watan Yuli. Wannan shawarar na zuwa ne a lokacin da sababbin mutane da ke kamuwa da cutar ba su haura 20 ba a duk rana ta Allah. Tsarin na da muhimman matakai guda uku. Matakin farko, za a buɗe wuraren cin abinci da shagogin shan shayi, amma kuma masu zuwa ba za su fi mutum 10 ba a lokaci guda. Za a buɗe makarantu da kuma filayen wasanni. Idan ba a samu sake ɓullar cutar ba, Australia za ta kai ga mataki na biyu, inda za a buɗe wuraren motsa jiki da gidajen sinima da wuraren ajiyar kayan tarihi, wanda nan ma masu zuwa ba za su fi mutane 20 ba a lokaci guda. A mataki na uku kuwa, za a bada daman yin taruka na mutane 100 kana ma'aikata za su koma bakin aikinsu. Za a kuma fara tafiye-tafiye a cikin ƙasar da kuma takaita bulaguro zuwa ƙasar waje da zai hada da jiragen sama tsakanin Australia da New Zealand. Hukumomin jiha da na yankuna su ne za su yanke shawara akan lokacin da za a fara aiwatar da waɗannan matakan.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da ake ci gaba da samun ƙarin adadin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 a Najeriya, hukumar kare yaduwar cututtuka a ƙasar NCDC ta buƙaci al'umma da su kasance masu yin amfani da takunkumin rufe baki da hanci a matsayin ƙarin hanyoyin kariya daga kamuwa da cutar. Sai dai wannan matakin ya sanya mutane biyu ko fiye da haka amfani da takunkumi ɗaya don kaucewa hukuncin gwamnati. Daga Abuja, Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana wannan rahoton.
A ci gaba da dokar hana halartar taron al'umma da kuma ba da tazara a taron ibada a Najeriya da nufin rage yaduwar cutar COVID-19 da ke ci gaba da barazana a ƙasar, gwamnati ta ƙara sanya dokar yin amfani da takunkumi idan mutum zai fita ko kuma zai halarci wani taro idan buƙatar hakan ta taso. A cewar Malam Abdulrahman, wani mazauni a babban birnin tarayyar ƙasar, rashin kuɗi na sanya wasu kin ba da haɗin kai na amfani da wannan mataki.
Mutanen mu da yawa gaskiya wasu kan ba da haɗin kai suna amfani da shi, amma wasu kuma gaskiya ba su amfani da shi. Although dai wasu na san kila rashin kuɗin sayan abun ne saboda tsadan shi, kin san wasu wurare ana sai da shi kusan 300-500. Kin ga gaskiya it look difficult mutane musu iya sayan shi, more especially kin ga kamar Abuja da aka kulle mutane for a long, mutane ta suna ta struggling da su ci abinci ne ba magana wani marks ba. Amma dai gaskiya majority suna ba da haɗin kai, suna dan sawan da kuma wannan social distance in mutane na dan bayarwa daidai gurgudo. To kawai dai kin san Najeriya ƙasa ce wacce take da wahalan shani, ba kowa bane zai iya ba da wannan haɗin kai 100%, amma dai gaskiya ana yi.
Baya ga rashin kuɗi na siyan takunkumin wanda ake amfani da shi a yasar, ana samun ƙarancin takunkumin a duniya, dalilin da yasa wasu ƙasashe ciki har da Najeriya suka kullo da wasu hanyoyin ɗinka yadin kaya a matsayin takunkumi ga al'umma. Yanayin yadda mutane ke musayan takunkumi ɗaya a tsakaninsu abin takaici ne, a cewar masanin tsaro a Najeriya Ahmad Sale.
Lokacin da aka buɗe bankuna, mutane da yawa sun yi tururuwa zuwa banki domin su gabatar da transactions nasu kala-kala. Abin takaici ne kuma abin tsoro ne ga al'umma baki ɗaya. Kaga cewa mutum yana a ran takunkumin rufe baki da hanci, tamkar yana a ran biro wanda zai cike tela a cikin banki saboda baya da shi. Da zaran ka anshi wannan takunkumin rufe hanci daga hannun wani, to duk wata cuta wadda ma ba COVID-19 ba, wadda mutumin ke da ita ya yi atishawa cikin wannan takunkumin rufe hanci, kila yana da tuberculosis, da zaran ka ansa ka sa jikin hancin naka da bakin ka, to automatically ka dauki wannan kwayoyin cutai.
Dr. Adam Suleiman ya bayyana irin haɗarin amfani da takunkumi ɗaya tsakanin mutane biyu.
Babban kuskure ne a ce wannan ya saka kyalla rufin numfashi na hanci da baki, sannan wannan ma ya ɗauka ya sa domin zai kwashi cutar da wannan yake da ita. Dama hikimar hakan shi ne cutar da take tare da yin akwai domin kar in ba jama'a da take waje. Cutar da take waje kuma a wajen jama'a ni kuma kar su bani. Don ya zama cewa ni kuma duk abin da yake tare da ni na ba wani ya ɗauka, su za a iya samun matsala sosai gaskiya.
A wannan makon ne gwamnatin Najeriya ta sassauta dokar na takaita fita daga karfe 8 na dare zuwa karfe 6 na safe a jihohin Lagos, Ogun da birnin tarayya Abuja, inda aka soma samun bullar cutar don rage radadin halin da tattalin arzikin kasar ta shiga. Ana ta ƙara matakai na hanyoyin kariya daga daukar cutar, da a yanzu haka mutane sama da 2000 suka kamu, yayin da mutane sama da 100 suka rasa rayukansu. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai.
Gaje maganar ta zo.
Najeriya dangane da halin da ake ciki kan cutar COVID-19. Nasiru Adamu El-Hikaya gare ka.
Wannan rahoto na musamman batun yaduwar coronavirus ne ya karaɗe duk muhimman labaru na yau da kullum a yankin arewa maso yamma mai jihohi 7. Lamarin ya ƙara zama abin tattaunawa ne bayan samun cutar ta shiga jihar Zamfara da kuma ƙara yawaitar cutar a Kano. Coronavirus kuma ta ina ta biyu ta riga shiga jihar Sokoto kafin jihar Zamfara, da za ka bi shahararren hanya daga Huntuwa jihar Katsina zuwa Gusawa Zamfara kafin ka shiga Sokoto. Tuni gwamnan Zamfara Bello Matawallin Maradun ya bayyana kaduwa kan samun cutar a jihar.
Jihar Zamfara ta samu mutane biyu da ke dauke da wannan cutar. Saboda haka tana ƙara kira ga al'ummarmu ta Zamfara cewa su tabbatar da cewa sun bi ka'idoji da dokoki wannan cibiyar ta kare yaduwar cututtuka ta zayyana. Waɗanda dokokin su ne na a ci gaba da wanke hannu, a ba haɗuwa jimilla ta al'umma, a rinka bari gaɓa ko giɓi tsakaninka da mutum kamar giɓi uku, sannan kuma a bar yawan zuwa inda cunkoso na al'umma. Idan Allah ya taimake mu muka kiyaye waɗannan ƙa'idoji, to da yardar Allah wannan cuta ba za ta ci gaba da yaduwa ba. Zan ƙara fitar da sabbin tsare-tsare da gwamnati ta yi domin tabbatar da daƙile yaduwar wannan cutar. Ubangiji Allah ya mana mafita, waɗanda ke ɗauke da ita Allah shi ba su lafiya, waɗanda ba su ɗauke da ita Allah shi kare mu gabaki ɗaya. Allah ya ceci al'ummar jihar Zamfara, ya ceci al'ummar Najeriya.
Baya ga bayanin samun almajirai da aka dawo da su daga Kano zuwa Kaduna da Corona, lamarin mutanen da kan fito daga Kano su shiga wasu jihohin na zama damuwa ga jama'a da ke fargabar mu'amala da waɗannan mutanen don yadda cutar take saurin yaduwa a Kano da ke zaman cibiyar kasuwancin arewacin Najeriya. Shin akwai buƙatar yin ɗari-ɗari da wanda ya fito daga Kano ko Legas? Ita ce tambayar da na yi wa likita Dr. Muhammad Gwarzo na Jami'ar Bayero.
I is good. Ko dalilin da za mu make mutanen Kano su zama motsiya. Ai da farko kawai dismissal din abin zai kai. Abin da suke yi din na cewa suna tsantsani ba wai tsantsani ba. Ki kokarin su tabbatar da cewa mutanen mu sun yi isolation mutanen mu. Duk wanda ya zo from pandemic, serious pandemic area kamata ya san. Mu da farko haka mukai dama shi wannan matsala. Duk mutumin da aka ce ya fito daga Lagos ko waje mun isolation. Kai da mu shi cikin wannan garin ba. Wallahi. Da mu shi cikin wannan garin ba.
Wato dokta, abin da yake faruwa idan mutum ko da almajiri ne ko wani mutum da aka ce ma ya fito daga Kano ya shiga jihohin arewa nan, za ka ga mutane ko wani taro ya je zai ga ana tsari-tsari daga ya sawa da shi. Idan ka ce mutane ne ke kan wannan.
Wallahi suna da gaskiya, ai you have to take precaution. Wannan ciwon wallahi ciwo ne wanda dandanin zai kama mutum. Wallahi dandanin ne. Sai ka sa abin da ke shafa numfashi. Kamar yadda muke magana ne da iyayenmu cewa in mutum zai mutu ne wanda wuri ne na ƙarshe ake tabbatar da cewa ba ya da rai. An haga numfashi ne. Hello?
Ina ji doka, ina ji.
Sai saboda ka shi numfashin gaba ɗaya yake kawo farmaki. Duk mutum da ake sanya ake sanya ya tabbatar ka numfashin shi ake nema. To shi numfashin dama yake kokari gaba ɗaya ya tsaya. Ina lantar. So the next thing da nake zamani ya kamata a ba a advise mutane. Akwai mask kala-kala, akwai wanda yake surgical mask, shi ne kamata za. Duk wannan yadin da suke sa ba zai kare ku ba, zero protection yake barwa. Duk wannan mask.
Wato wannan wanda tailoli suke dinkawa din nan
yake sa ba wai da aikin banza, aikin banza ne. Wanda muke amfani da shi wajen aiki, shi kamata mutum ya amfani. Shi yake protecting mutum. Shi ma ba 100 ba, 95% yake protecting mutum. Wanda ma muke amfani da shi. Amma wannan zero ne.
Dokta, ya na ga wasu hadda wani na ga yana yanka safa ma ta kafa din nan ya kera ya yanka shi.
Wallahi duk ba za su yi ba. Wannan surgical mask shi ne kadai. Akwai wanda ake kira N95. I95 shi ne ke nuna maka wai zai baka 95% protection. Shi ne ake nufi da N95. Amma duk na wannan zero da na tailorin zero protection zai baka.
Wato dai kawai ana sa shi ne a ji kamar wata kariya ce amma ba wata kariyar kirki ba.
Ba wata kariya bace, da only kariya da zai yi shi ne in kai da mutum yake ɗauke da cutar in yana magana wata zai rage ita kwayar cutar ya rata. Amma wallahi mutum duk da zai atishawa a fuskar mutum ko kuna magana ya yi surutu wannan virus ɗin da ta wuce wannan mask ɗin wucewa za ta yi. So social distance ɗin nan is important, sannan a samu wannan mask ɗin. Sannan mu rinka yawaita wanke hannunmu da sabulu. Mun kai yawaita wanke hannunmu da sabulu. Wallahi. Kai akai mu rinka wanke hannunmu. Ina kai abin da za mu dauka tunda ciwon na bai da magani. Da abin da gaje abin da ke ba mutane a asibiti ce ne abin da zai abin nan din improving immunity din su din immunity din ya fakin ba. Ina kai. Ya shine kai. Amma ba wani magani da ake ba mutum in banda vitamin da sauran. Gare yanzu su yanzu America sun da gano drug din da ake bayarwa wajen Ebola yanzu zai yi aiki. Which makes sense. Tunda dukkansu RNA virus ne, it will make sense.
To, Dokta, gashi kuma wasu jihohi sun dauki matakin hana yawon dare. Wasu ko na cewa yawon daren ma, yawon ranar ma ya fi na daren a kawo
ilimin. Yawon rana ya fi zuwa da lokacin ayin yawon rana shi ne yawan mutane suka fi yawa ko? Amma dare ya mutane a few wanda za su tafi yawon dare. Amma wanda ake kawai social distance na is important. Mutane su kasance suna wannan, in dami wannan. Sannan mu rika sa mask din nan mu rika yanke hannunmu shi ne ya kamata.
A Kaduna kuma tuni gwamna Nasiru El Rufai ya sake rufe shiga da fita a jihar da nuna hakan dan amfanin kare lafiyar al'ummar jihar ne.
Wannan killacewa da muka fara yi a Najeriya gaba ɗaya mun yi domin mu kare al'ummarmu don kada su samu cutar. Domin aka samu cutar, za ka iya samun cutar ka mazo duk iyalinka ka ba su, abokanka duka ba su, ba ka sani ba. Ban san yadda na samu cutar ba, ina jin Abuja na tsintota, kuma ina sake kira ga al'ummar jihar Kaduna. Rufin asirinmu a jihar Kaduna shi ne mu tabbatar mutane daga jihohi ba su shigo ba. Abin da ke cikin jihar Kaduna, in Allah yarda, ma'aikatan lafiyarmu za su yi maganinsa. Ina godiya ga al'ummar jihar Kaduna domin goyon bayan da suka bamu na killacewa din nan, kuma ina roƙon su gafara duk wanda bai ji daɗi ba, ni ma ban ji ba. Ban tsammanin akwai mutane da yawa a jihar Kaduna da suka zau aka kulle su a ɗakin su kwana 26 ba ganin iyali, ba ganin abokai, ba ganin yan uwa ba, ni aka fara mawa. Wannan Allah ya yi ne domin ya yi misali da ni, domin mutanen jihar Kaduna su dauki darasi na wahala.
Daidai lokacin da jihar Kano ke ci gaba da zama a rufe na tsawon mako biyu don hana yaduwar corona a masarautar Rano, kuma Allah ya yi wa sarkin masarautar ci mai dogon tarihin Hausa Alhaji Abubakar Ila autan ba warasuwa. Ba wani daga sarakunan da gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya daga darajar su zuwa sarakuna masu daraja ta ɗaya a Kano, inda yanzu ake da manyan masarautu biyar daga tsohuwar masarautar Kano mai sarki ɗaya. Waƙar marigayi Dr. Mamman Shata da marigayi Sarki Rano kenan. Nasura da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasura da Mailika, yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga Kamaru.
Wasanni a takaice.
Masoya wasannin ƙwallon ƙafa a ƙasar da kudu Kamaru, musamman ma a ɓangaren 'yan awalin ƙasar, yanzu sun fara kokawa kan rashin filayen ƙwallon ƙafa da basu da shi a wancan ɓangaren nasu. Sirriyar suna buƙatar hukumar ƙwallon ƙafa a ƙasar Kamaru da su ƙoƙari na gina musu filaye irin na zamani. Alhaji Mutariba Milla, ɗaya daga cikin masoya ƙwallon ƙafa na ɓangaren na 'yan awale.
Ku sani cewa ƙwallon ƙafa ta namu nahiyar Northwest nan da Southwest. Gaskiya akwai wahala ciki. Yanzu ka duba fadin bamin daga baki daya, ba mu da filin kullun kafa ko guda daya. Wai yanzu filin kullun kafa ma da ake amfani da shi, filin kullun kafa na wa'ansu 'yan wasa ne, wato na mutum ne na fayon aka tafiya wasa da shi. Saboda haka nan, mu abin da muke gani, gwamnati dama ta cire mu ma daga cikin magaran kullun kafan, dan filin da muke da shi sun rushe shi, babu wajen wasa, babu komai. So mu ba mu farin ciki da cewa ma wasa ya dawo, domin ko ya dawo ina za a yi, ga maganan COVID-19 nan da yake nan, ga maganan yaki na anglophone nan da yake nan. Saboda gwamnati dole ne ta yi la'akari, ta duba, ta kawo mana maslaha, ta kawo mana sauki wajen wannan wahala da muke sha, kuma ta yi mana gine-gine na filayen wasa. A Southwest za mu iya ce da akwai filin wasa, amma don a Southwest na nan akwai ina yake a cikin Northwest, babu shi.
Sai kuma ta bangaren hukumar ƙwallon ƙafa ta Nahiyar Afirka, CAF, anda suke buƙatar kawar da wasan daga ƙasar Jamhuriyar Kamaru da bi matsalolin da ƙasar take fuskanta. Bashir Ladan ya yi mana ƙarin haske a kai.
Ya da a ce kan maganan SHAN, wannan kuma to kaman ƙaramin kofin Afirka kenan, da nan in ma shi suka nuna cewa sun yi farin ciki da gaske, ga duba da cewa Kamaru ta ba su abin da suke nema. Don dama ana buƙatar a samu wato filayen wasa na ƙwallon ƙafa kaman guda 5 domin haɗa SHAN. Shi aka ga cewa Kamaru ta ba su ma har kusan guda 6, abin da ya kama daga Duwala, Limbe, Garwa, Boya zuwa Bawsam kenan. To kaga sun nuna farin cikin su anan. Shi kuma filayen wasa na abunan nan na kan, wato a wannan fanni kuma an riga an samu wato 6/7, wato a yanzu dai kawai ana jiran babban filin wasa na Yaounde, wato a Olembe, wanda zai dauki sunan shugaban kasa Paul Biya. Nan ne dai ayyuka suke da dan shaura. To amma abin da ya gan kaman asibitoci koko wuraren kwana, wato su hotel, to nan kam Ahmad ya nuna dai farin cikin sa haka. To a yanzu dai muna dai jira mu ga ya abin zai kasance, amma kuwa inda abubuwa suke tafiyan nan to muna fatan dai kamar za ta cimma burinta insha Allah.
Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Gaida Muhammad Awal Garba, yanzu kuma sai tasirin azumin watan Ramadan.
Sunana Mansur Muallim Ahmad Maiwazi da magaram Niger. Akwai hadisi na Abu Huraira wanda aka amso shi, hadisi ne sahihi, yace watan azumi in ya kama ana rufe kohohi na wuta kuma ana bude kohohi na aljanna, ana daddarmi shaydani. Kenan a wannan wata mai farala, babban abin da ya dace mu matasa mu kokari mu samu faralar da take cikin wannan wata mai albarka, kamar matasa, maza da mata. Kuma babban abin da ya dace wa ga mata ya zamanto siyita sanya tufa wanda za ta sirce al'aurarsu a cikin wannan wata mai albarka, dan in ita ta kame kanta kuma ta bar jikinta a tsareci, tana iya halbal wani abu sa wannan tsarecin nata. In muka kula da wata aya ta Alkur'ani da Allah yake ce mana, ya ayyuhan nabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Kenan muka kula da wannan ayal, tana nuna mana matasa, maza da mata, ya dace su sa hijabi wanda zai suturce jikinsu dan kai ya zamanto fitina ga sauran al'umma. Wannan shine muke ganin abin da yahi dacewa ga su mata. Kuma namiji shi kuma ya rumtsi idan shi da yawan kallakalle hatta da salula, wannan a wannan wata yana da kyau mutum ya kiyaye kallakalle wanda ba su dace ba a cikin wannan wata mai albarka, da sauran kallakalle wanda ba su da fa'ida. Kuma da yawan haduwa maza da mata, inda ba muharramai ba ne ba, bai dace ba a wannan wata mai albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Madalla, yanzu kuma ga Baba Yakubu ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Masana sun yi kashedi cewa akwai yiwuwar samun karuwar kwadugun kananan yara a kasashen Afirka da ke noman koko da suka hada da kasar Ghana da Ivory Coast, a yayin da ake fuskantar kalubalen samun kudaden shiga da kiyaye dokoki sakamakon annobar coronavirus. Kungiyar kasa da kasa mai sa ido akan batun bautar da kananan yara a gonakin koko, International Cocoa Initiative ICI, ta taimaka wa manoman koko da kudade da ke kan hadarin fadawa cikin kwadugun yara. Gwamnatin kasar Kamaru a wannan mako ta kira ga ɗaruruwan sarakunar gargajiya da suka arcewa rikicin 'yan awali a yankunansu su dawo gida, tare da yi musu alƙawarin sake gina musu fada da kasuwanni da makarantu da hanyoyi da 'yan awali suka lalata su. Sarakunan sun ki dawowa suna masu faɗin cewa har iyo suna fuskantar barazanan yaƙi tsakanin sojojin gwamnati da 'yan tawayen na yankin harshen Ingilishi. Majalisar Dinkin Duniya ta ƙara ƙaimi wurin kira ga tara kusan dala biliyan 7 domin daƙile ɓarnar da COVID-19 ta haddasa. Shugaban ayyukan agajin gaggawa na Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa wa muryar Amurka cewa kwaskwalimar da aka yi wa tsarin yaƙi da cutar coronavirus zai auna ƙasashe sama da guda 9 da suka haɗa da Djibouti, Liberia, Mozambique, Pakistan, Philippines, Sierra Leone, Togo da kuma Zimbabwe. An tara dala biliyan 1 tun cikin watan Maris, kana Majalisar Dinkin Duniya tana kira ga ƙarin taimako domin agazawa ƙasashe matalauta masu fama da coronavirus. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce an gina tubali mai kyau, akwai buƙatar a dora akan aikin da aka yi.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku jo sa abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da kuma Julie Jesus Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci, ni Muhammad Hafiz Babala da na shirya na gabatar ke cewa ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.